na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A yau Laraba 15 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za mu sake kawo muku dan takaitaccen tarihin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Yayin da ya rage sauran ƴan kwanaki a yi zaben gwamnoni da na ƴan majalisar jiha a ƙasar. Wasu mazauna jihar sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaben.
Mu abinda muna so lokacin zabe a samu tsaro, saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba. Saboda can baya ana ibada an saya da jima da fada ana kashe mutane.
Mina yalo gure mai injin. Amma mu hoton mu dai idan an kalkwale idan ana cikawa.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Duk da sabanin ra'ayoyi da suke da ita da Amurka akan batutuwa da dama da alamar Russia da China da kuma Iran suna da damuwa ta bai daya da Washington akan barazanar ta'addanci daga Afghanistan. Lamarin da yasa suka kira ga shugaban gwamnatin Taliban da ya cika alƙawarin da ya dauka na yaki da ta'addanci. Ana zargin wasu kungiyoyin ta'addanci a Afghanistan suna shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare akan kasashen Pakistan, Tajikistan da kuma Uzbekistan a cewar jama'an Amurka. Sama da kungiyoyi 20 ne suke ikirarin kasancewa a kasar da ba ta da iyaka da teku. Babbar damuwa ita ce kasancewar kungiyar Tariki Taliban Pakistan a kasar Afghanistan, wato kungiyar ta'addancin na TTP da sautari take daukan alhakin kai hare-haren ta'addanci a Pakistan a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe. A makon da ya gabata, jami'an diplomasiya daga Russia da China da Iran da Tajikistan da Uzbekistan da kuma Turkmenistan sun haɗu a Tashkent suka tattauna akan lamarin na Afghanistan. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da wata dokar umarnin shugaban ƙasa da ke umurtan hukumomin tarayya su fito da tsarin da zai karfafa dokar bai daya ta yaki da amfani da bindiga da ya sanya wa hannu watanni 9 da suka shuɗe, da zai zurfafa binciken halayyar masu sayan bindiga da kuma karfafa dokokin kwace makamai a hannun mutane da ake zato suna barazana. Dokar bindiga ta shekarar 2022 ta faɗaɗa binciken masu sayan bindiga 'yan ƙasa da shekaru 21 da kuma ɗaukar matakai akan masu safarin bindiga a jihohi. Dokar ta kuma dakatar da gidauniyar tarayya ga jihohi domin kafawa da kuma aiwatar da dokar nan da take hana mutane da aka taɓa kamawa da laifin bindiga sayan makamai, kana ta samar da tallafi ga shirye-shiryen kwantar da tarzoma da kuma ayyukan kiwon lafiyar kwakwalwa. Biden ya yi magana akan sabon yunkurin kawar da rikicin bindigan ne a jawabinsa a Monterey Park a jihar California, inda wani mahari ya buɗe wuta a wani gidan rawa yayin bukin sabuwar shekara a ranar 21 ga watan Janairu ya kashe mutane 11 kana jikata wasu guda 9. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Somalia sun yi kashegi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina karfin kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab da kuma ISIS, yayin da hukumomin ke shirin kaddamar da wani aikin soja akan kungiyoyin. Duk da nasarar da aka samu a tattaunawa da Al-Shabab a wani yankin bayan gari mai girma a tsakiyar Somalia, kungiyar ta 'yan bandagan ta sake kaddamar da farmaki na wani mummunar fashewa da kuma kai samami a tungayen sojoji kana suka kashe mutane da dama. A halin na baya-bayan nan a jiya Talata, wata mota dankare da bama-bamai ta Al-Shabab ta auna wani gini da ke dauke da jami'an yanki waɗanda suke shirin ɗaukar matakan soja akan Al-Shabab a garin Badre a yankin Gedo. Harin ya halaka sojoji 4 kana jikata wasu 9. A ranar 7 ga watan Maris ɗin nan, Al-Shabab ta kai samame akan tungar soja da ke ƙauyen Jana Kabdela, inda suka kashe sojoji 5.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. A ci gaba da waiwayar tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin Najeriya, za mu sake lekawa jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar. Jihar da ke da yawan al'umma sama da miliyan 7 bisa ga alkalaman kidayar jama'a na shekarar 2016. Mazauna jihar sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben rana Asabar da ke tafi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Kalaka kabur kuka kuri arkai cinka karike maka munka ita zata cece ka
kalaka kabur kuka
Ahafi gwamnan jihar Oyo injiniya Oluseyi Abiodun Makinde ran 25 ga watan Disamba na shekarar 1967 a Ibadan. Sai Makinde kamar yadda aka fi kiran sa ya kama mulkin jihar Oyo ran 29 ga watan Mayu na shekarar 2019 bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP. Kafin ya dare kujerar gwamnan jihar Oyo ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas injiniya Shehi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakin sa Bayo Lawal sai Chief Tasalin Folarin da mataimakin sa David Okunlola na jam'iyyar APC sune suka fi karfi a cikin yan takarkarin gwamna a jihar Oyo jam'iyyun UPN MPN AD APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 1976 ne aka kirkiro jihar Oyo daga lardin kudu maso yammacin Najeriya wato Western Region. Kana babban birnin jihar Oyo shine Ibadan. Jihar Oyo dai tana da fadin kasa har na murabba'in kilomita 28,454. Ta yi iyakoki da jihohin Kwara, Osun, Ogun da kuma kasar Jamhuriyar Benin. Jihar ta Oyo dai tana tinkaho da cewa anan ne aka fara kafa gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana anan ne aka fara yin jami'ar farko wato jami'ar Ibadan. Jihar Oyo mai kananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane miliyan 7,840,864 a bisa alkalin hukumar kidayar jama'a ta kasa wato na shekarar 2016. Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaben mai zuwa.
Sunana Fatima Bola. Mo abunda muna so lokacin zabe a samu tsaro saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba saboda can baya anan Ibanda an saya da jima da fada ana kashe mutane in babu tsaro fa zabe zai wahala
ni ne yalo gure mai injin amma mu hoton mu dai idan an kalkwale idan ana cikawa to amma sai a ita zabe ana cewa zai mu kaza zai kaza ku zabe mu ba an yi an gama kada ku sabiya ba kuma ganin kowa aikin da kace zabe ku kuma ba za ku kuma ganin wani aiki a injin sai bayan shekara furu su kun so kasana ku kuma daga talakawa ne mun cewa ai lokacin kaza babu kudi ne ba kaza kaza sai ai bazu so su ga alƙawari ba to shine abu amallan mu da wannan mutane
tsakanin shugaban kasa gwamnati da kuma yan majalisa wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zabe su
ba su cika alƙawari so dan haka shugaban kasa zai ce mu kaza gore su wannan su ma za su dan san alƙawari su zasu ji wancin kaza so ma abin ya san sauci za su zo ce mu an zabe mu za mu zo mu zo alƙawari kaza ai ba to amma ai kai dinnan kowa ba wanda zai haka za zo ya cika alƙawari
sunana Abule to kai kuma menene damuwarka a wannan zabe mai zuwa
ni damuwa na shine duk inda sadno gaba ta sharuwa nan ta baki sha saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato ko wanne ka ga to sai alƙawarin ƙarya duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci kowa bukatar gidan sai ke babu wanda ke dubi talaka yanzu ga to dubi irin yadda muke gugurmaya muka zabi Buhari abubuwa duka yanzu ga shi kowa yanzu jikin ya gaya mu kana nan Buhari bai cika muku alƙawarin ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba ai ba zata hankali saboda wallahi irin yadda dai mun kai gehen Buhari mu ganin cewa abubuwa za su tafi duka abubuwan sun da sun lalace kada Allah sa mai maita dan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama da a ce ka nemi bukata gare su ne zaka ce to wace bukata zan nema gare su saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana iya ce ma nan ai ma amma da an daga shi kenan an wuce da kai
sunana Alhaji Tabaila 1000 sabuwa abu bukatar mu a kwalan sabon da za a yi na president da na gwamnoni da na senator da na rep da na house of assembly to sai mun lafa muke so ba so fada fudin ta so tina ba ma so a san mun lafiya muke so a Najeriya
suna na babban degrees abin da damuwa security
kamar tsaro kenan
tsaro mai damuwa ba aiki a taimaka remata kuma ba aiki sansan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Nigeria
A gaida Hassan Umar Tambuwal to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Ma'aikatar sojojin Amurka ta ce wani jirgin yakin Rasha ya ci karo da wani jirgin Amurka mara matuki mai tattara bayanan sirri da ke aikin bincike a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa da kan tekun Bahar Aswad lamarin da ya sanadiyar tarwatsewar jirgin mara matuki wani jami'in ma'aikatar sojojin Amurka da ba a bayyana sunansa ba ya shaida wa muryar Amurka cewa ba a gano jirgin Amurka mara matukin ba mai lamba MQ-9 Ma'aikatar tsaron Rasha ta dora laifin hatsarin akan jirgi mara matukin kana ta ce jirginta mai lamba SU-27 bai samu tuntubar ma'aikatar jiragen saman Amurka ba kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya ce Amurka ta gayyaci jakadan Rasha akan wannan hatsarin domin ya mata bayani tuni aka yi wa shugaban Amurka Joe Biden karin bayani game da wannan hatsari a cewar kakakin fadar White House John Kirby Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara yada zango a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha a ziyararsa ta wuni biyu zuwa nahiyar Afirka Mulaguron nasa wani bangare ne don zurfafa mu'amalan Amurka da nahiyar dangantakan Amurka da kasar Habasha ta yi tsami a cikin shekaru biyu da suka shude sakamakon mummunan yakin basasa da ya sanadiyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta sun kai 500 saboda yaki da yunwa da kuma rashin samun magani wasu dubun dubata kuma sun rasa muhallansu a yau Laraba ne Blinken zai gana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ana kuma sa ran zai hadu da jami'an yankin Tigiri ziyarar ta sa za ta maida hankali ne akan aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a watan Nuwamban bara da ta kawo karshen tashin hankali a yankin Tigiri da ke arewacin kasar
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To kafin ku ci shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com to yanzu kuma ga maimaitin shirin ciwon yamace
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau mun gayyaci Hajiya Hawwa Mustafa Babura, yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka, sai Hajiya Uraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hawwa a game da wannan rana da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki da murna ta ga wannan rana ta mata, saboda nuna muhimmancin ƴa mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ƴa mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ƴaƴanta, a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura, ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along.
Su ma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yanda ya nuna, ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na ƙasashen wajen nan, mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma tsayin da ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba, abinda namiji ya mace za ta yi, ba ma irin wannan ba. Kuma alal misali wajen ilimi, sai kika kamar sai an san ɗa namiji shi ne zai je ilimi, an sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi. Amma yanzu ga shi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya, amma akasarin kasashen duniya ƴaƴa mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan jiki a matsayinki na ƴa mace, da ba a fahimta ba, sai dai ƴa mace ta zauna sai dai abin da namiji ya bata, in bai bata ba ma ko ɗo. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa, yadda mata suke iya samun dama su yi aiki su samu na kansu, kuma suna samun mataki a ilau a guraren ayyuka.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama, za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne.
Amina ce Muhammad. Ita ce fa mai taimaka yau. Ni General na United Nations, amma duk da haka aikata manta tarbiya ba mutum, manta kuma inda ta fito ba. Ta san cewa dai ita mace ce kuma a ga musulunci ko da yaya. Ko me ya ci gaban da ta samu, an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shi ne na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini, wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka, don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da yake da ban sha'awa, da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ƴan uwansu, da fitar da danginsu daga talauci, don suna da abin hannunsu. Ba tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gajiwa, ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba, ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar-dakar da namiji ba.
Wannan tabbayar taki ce Hajiya Hawwa. A na ki ra'ayin, duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ƴa mace a nahiyar Afirka, ma ba Najeriya kawai ba, sai na tsara wa Afirka sosai, musamman Najeriya ƙasa ta ta farko. Akwai ci gaba sosai, matakai kala-kala da ya nuna mana, because idan na lura zanga a zamanin iyayena shi ne zamanin da mata ba a yace musu lallai su samu ilimi. Aka zo ga kan yayyena, daga kan yayyena aka samu mata suna da ƴancin ilimi har da wasu da suke kuwa su yi aiki. Daga kan irina yanzu an banmu mun fito, ko da miji ko ba miji, iyaye daga kaina yanzu shekara ta dan haura 50 amma tun daga kaina aka yace wa ƴa mace take iya fita kasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba to yanzu kuma ƴaƴanmu suna da samu mukami a shugabanci kamfanin da za a iya dauka yanzu a Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa akwai mata likitoci so wannan samun cigaba ne kuma in kika saki ga cewa ko a kasashen da aka ci gaba musamman kasar America da kowa da yake kallo ke koyi da kita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar mutumin aiki zaki ga kuma aikacin idan an tashi mace aikin da za ta yi shi namiji zai amma sai a tara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace to ganin cewa kasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren to ai sai mun tsara wa kanmu mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen irin su Najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki
na dawo gare ki Hajiya Hurira menene ra'ayinki game da tashin ranar da bana
ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara matan mu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari suna da ilimi suna da fahimta suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura duk mace da Allah ya mace rufin hannu za ta koma ƙauyen ta ne ta yi taimako to shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma da al'umma don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi iyaye ne ko yarinya karama ce ba su ga halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta ci lura da jama'a wanda take yi kawai ita take ta so a ce wai yanzu yake faruwa ko man gida yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru din ka dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad ita ce fa mai taimaka yaro
babban sakatare majalisar ɗinkin duniya
gaba daya duk da haka zaki ga kana rike da addininka kana rike da tarbiyyarka akwai rage da gani amma to wani ke ciki karau abin da kana magana da fulatanci kana magana da Hausa wata saka kuma cewa Allah ya yi baka wannan position ta kuma za dubu a Afirka dole ne su zo karkashin ta sai ban tambayi akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ta kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai
me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da saurarina a gaba
ya kamata a bar mata su yi karatu shi ne na karkuri in mutum da ya karatu ba ko da an dan alali kudin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki yi mikar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yanda za ki cucuya shi ba amma in aka bar ki kai karatu ko da karatun nan bai kai university ba ko da primary ne aka ba mata kan kai wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba mutum to amma abin da zan mama san magana daga cikin da muna samu an ba mu dan hanya mu ci gaba mu ringa daukan wannan abu kai gida in ya ce ku kai kai dan duk kudin ga shi mutanen da suke kasan kai abin da baba na take cewa wani lokacin da aka ce a hajiya horira kin ga ko ne rufan asiri kin ba ki kai mu kama yan uwanki da kauye ba ki da rufan asiri kana nufin cewa in ba kafa ku kai abu kan ba kudin za ku zo ki tabbe ni abin da ba kuma in ina ba ku da tabbata abin da ba ku ba ku kudin ba ku kudin sai ka
sauraro kada a sha'afa ana sauraron jirin ciwon ƙyamace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne komai ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Suleiman Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu huni lafiya
Madalla a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru
Na wala sanin jirin namu na wannan mako ne da jaridar Tadi ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta rawaito mana cewa ya dai an gudanar da zaben yan majalisar dattijai a kasar Jamhuriyar Kamaru anda da saka ake ganin cewa jam'iyyar nan ta shugaban kasa DPC ko CPDM ita ce take kan gaba wajen lashe kujerun guda 70 sannan kuma dokar kasar Jamhuriyar Kamaru ta bawa shugaban zabo mutane guda 30 domin cike gurbin kujeru 100 a majalisar dattawan kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Lashu anda ita kuma ta bayyana mana cewa yanzu dai a jihohin da ake amfani da harshen English sarauniyar Ingila a kasar Jamhuriyar Kamaru ana kokarin ganin cewa an dakile masu tayar da kayan baya wanda yanzu haka suke dauke da bindigogi sama da shekaru 5 kenan suka yi suna karkan kasa cewa araba kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu su dauke kasar su ta kashin kansu wanda ake kiranta ambazoniya amma shugaban kasar Kamaru Musa Fulbiya ya ce shi kan ba zai yarda ya mika kai Boriya hau ba domin kasar Kamaru guda ɗaya ce ba kasa ce guda biyu ba sai kuma jaridar Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma tace a yanzu dai an yi kokarin ganin cewa an dakile mahallan na Boko Haram wanda suke da mazauni a kasar tarayyar Najeriya kuma suna kurarowa kasar Jamhuriyar Kamaru jami'an tsaro na hadakan kasashen tafkin Chadi sun yi kokari na ganin cewa sun gama da mahallan na Boko Haram yanzu dai zaman lafiya yana kankama a yankin na tafkin Chadi kasar Kamaru da kasar Chadi da kasar Nijar da kuma kasar tarayyar Najeriya sun yi kokari mutuka gaya in ji jaridar sai kuma jaridar Afrim Media anda ita kuma nunawa ta yi cewa yanzu dai shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Fulbiya yana kokarin ganin cewa an kawo ci gaba ta duk bangarori a kasar Kamaru a yanzu haka ake ta gina manyan tituna a fadin kasar baki daya za mu kammala shirin jaridar namu na wannan mako ne dai da jaridar Tafibiri anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu da ake ci gaba da binciken kan kashe dan jaridar nan Zogo wadda ake ganin cewa akwai hannun manyan jami'an gwamnati da kuma wani hamshakin attajiri dan kasuwa wanda yake da gidan jaridar nan Anadot kuma ana ci gaba da bincike ne ba don komai ba sai domin kasashen duniya sun cewa kasar Jamhuriyar Kamaru da ta yi kokari ta zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aikar Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Mahamman Awal Garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Duk da sabanin ra'ayoyi da suke da ita da Amurka akan batutuwa da dama da alamar Russia da China da kuma Iran suna da damuwa ta bai daya da Washington akan barazanar ta'addanci daga Afghanistan. Lamarin da yasa suka yi kira ga shugaban gwamnatin Taliban da ya cika alƙawarin da ya dauka na yaki da ta'addanci. Ana zargin wasu kungiyoyin ta'addanci a Afghanistan suna shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare akan kasashen Pakistan, Tajikistan da kuma Uzbekistan a cewar jami'an Amurka. Sama da kungiyoyi 20 ne suke ikirarin kasancewa a kasar da ba ta da iyaka da teku. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da wata dokan umarnin shugaban kasa da ke umurtawan hukumomin tarayya su fito da tsarin da zai karfafa dokar bai daya ta yaki da amfani da bindiga da ya sanya wa hannu watanni 9 da suka shuɗe da zai zurfafa binciken halayyar masu sayan bindiga da kuma karfafa dokokin kwace makamai a hannun mutane da ake zato suna barazana. Dokar bindiga ta shekarar 2022 ta faɗaɗa binciken masu sayan bindiga 'yan ƙasa da shekaru 21 da kuma ɗaukar matakai akan masu safarin bindiga a jihohi. Jami'an Somalia sun yi kashedi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina ƙarfin ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab da kuma ISIS yayin da hukumomin ke shirin ƙaddamar da wani aikin soja akan ƙungiyoyin. Duk da nasarar da aka samu a tattaunawa da Al-Shabab a wani yankin bayan gari mai girma a tsakiyar Somalia, kungiyar ta 'yan bindigan ta sake kaddamar da farmaki na wani mummunar fashewa da kuma kai samami a tungayen sojoji kana suka kashe mutane da dama. A harin na baya-bayan nan a jiya Talata, wata mota dankare da bama bamai ta Al-Shabab ta auna wani gini dake dauke da jami'an yanki wadanda suke shirin daukar matakan soja akan Al-Shabab a garin Badrai a yankin Gedo.
To masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin, da ma injiniyan Makal. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.